sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zangabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa waɗanda aka rushewa matsuguni a jihar Rivers na fargaban kamuwa da cutar annoba. A jamhuriyar Nijar jama'a na yabawa sojoji don matakan tsaro. Hakanan za a ji hanyoyin da masana suka ce za a iya samun mafita ga kalubalen tsaro. Yau Laraba muna dauke da shirin ciwon yamace da Aisha Ma'azu ke shiryawa. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Wasu mutane biyu dauke da makamai ciki har da wani dauke da wuka sun kai hari ga shugaban rukun kwarya na kasar Mali Asimi Goita a jiya talata a babban masallacin Bamako babban birnin kasar, kamar yadda wani dan jaridar kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano. An kai harin ne a lokacin da ake sallar Idi a babban masallacin Idi. Tuni aka dauki Goita daga wurin a cewar dan jaridar wanda ya ce ba a bayyana ko ya ji rauni ba. Ministan harkokin addini Mamadou Kone ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa wani mutum ya yi kokarin kashe shugaban kasar da wuka amma bai yi nasara ba. Lotus Tori daraktan babban masallacin ya ce wani mahari ya afkawa shugaban kasar amma sai dai bai kai ga ya jimmishi ba. Nan da nan dai Associated Press bata iya tabbatar da wannan bayanin ba. Mali na ta kokarin shawo kan wata kungiya masu ikirarin jihadi da ta fara bullowa a arewacin kasar a shekarar 2015. Kuma tun daga lokacin ta fara bazuwa zuwa kasashen Burkina Faso, Mali da Niger. Cutar coronavirus nau'in Delta a yanzu ita ce kusan kimanin kashi 83 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka, a cewar cibiyar kula da rigakafin cututtuka. A cikin makonni uku da suka gabata, nau'in ya kai kashi 50 cikin 100 a sabbin kamuwa da cutar. Hanya mafi nagarta don magance yaduwar wannan sabbin nau'in annobar ta COVID-19 ita ce amfani da wannan rigakafin. Tana da karfi kuma ita muke da ita a yanzu, a cewar Dr. Rachel Wolensky, shugaban cibiyar, a wata ganawa da ya yi da 'yan majalisun dokokin Amurka a jiya talata. Annobar ta Delta, wadda aka fara gano ta a kasar India, an ce tana yaduwa cikin sauri fiye da saurin nau'uka na kwayar cutar ta COVID-19. A halin yanzu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana ƙara ba da shawara ga Amurkawa da kada su tafi ƙasar Burtaniya saboda ƙaruwar sabbin nau'in COVID-19 a ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, Gundumar Columbia. Fadar White House ta faɗa a jiya talata cewar tana ƙoƙarin binciko hanyoyi da Amurka za ta taimakawa mutanen Cuba da ke zanga-zangar adawa da gwamnatin, tare da tuhumar gwamnatin Cuba da laifin tauye 'yanci a ƙasar da ke tsibirin. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta shaidawa manema labarai cewar Amurka na ƙoƙarin gano jami'an Cuba da ke da alhakin kai harhari kan masu zanga-zangar lumana. A lokaci guda kuwa ta ce Amurka na neman ƙara samar da yanar gizo ta intanet a Cuba, bunƙasa ayyukan jin kai da kuma kirkirar tsarin aikawa da kudade ga ƴan Cuba da ke kasashen waje dan aika kudi ga dangin su da ke Cuba ba tare da gwamnati ta kawo wani cikas ba.
Ajiye Litinin ne tabbayyana cewa ɗan sandan ƙasa da ƙasa sun kama ɗan fafutukar ƙasar Yarbawa nan mai suna Sunday Igbobo mai hankulin kafa ƙasar Yarbawa zalla a birnin Kotono na Jamhuriyar Benin tare da matarsa ƴar ƙasar Jamus. A wata takardar bayani da lawyansa babban lawyan Najeriya wato Sam Chief Yomi Aliyu ya sanya wa hannu ta nuna cewa ɗan sandan ƙasa da ƙasa ne suka damƙe Sunday Igbobo da matarsa ƴar ƙasar Jamus mai suna Rofo a birnin Kotono na Jamhuriyar ta Benin. Tun farko sai da lawyan na Sunday Igbobo ya nuna cewa zakulo Sunday Igbobo da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi abin firgita ne da ban takaici. Lawyer Yomi Aliyu a takardar jawabin ya zargi jami'an asirin Najeriya DSS da cewa sun yi harshen damo. A farko sun ce ba za su kama Sunday Igbobo ba saboda kada a zafafa salon siyasar kudu maso yammacin Najeriya wato yankin Yarbawa, sai dai gashi sun cafke shi. Gwamnatin tarayyar Najeriya na kokarin a mayar da Sunday Igbobo a gida Najeriya din ya fuskanci shari'a a game da laifukan da ya aikata. Shi ko lawyer Sunday Igbobo Chief Yomi Aliyu yana cewa akwai wata doka da aka kafa a shekarar 1984 a tsakanin kasashen Togo, Najeriya, Ghana da Jamhuriyar Benin ta hana mayar da duk wani dan fafutuka kasarsa idan ya gudu zuwa waɗannan kasashen. Don haka ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kyale Sunday Igbobo ya ci gaba da walwala kamar kowane dan ƙasa. Yace kama shi a miƙo shi zuwa ƙasar Najeriya kamar keta haddin sani na zama dan ƙasa tunda laifin da aikata na siyasa ne ba na cin amanar ƙasa ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Rahotanni dai na nuna cewar jami'an tsaro a Najeriya sun samu nasarar kama matashin nan mai hankoron kafa Jamhuriyar Oduduwa Sunday Igbobo. Wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna.
Labaran duniya aka saurara, yanzu kuma sai babin rahotanni. Biyo bayan matakan rushe gine-gine da gwamnatin jihar Rivers ta aiwatar a sassan jihar, ma'abota gine-ginen sun koma raƙube-raƙube a wajajen da suke da fargaban cunkoso ka iya haddasa musu kamuwa da cutar annoba ta coronavirus. Ga rahoton Lamida Abubakar.
Tun bayan da hukumomi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya suka rurrusa wasu anguwanni a sassa daban-daban na jihar ta Rivers da suka hada da Trailer Park, Ahoda da kuma yankin karamar hukumar Eleme, bayanai dai a yanzu sun nuna cewa wannan lamarin ya jefa waɗanda aka rusa ma mahallai cikin wata babbar damuwa. Na samu tattaunawa da wasun su kuma sun bayyana irin halin da suka shiga.
Gaskiya muna zuwa mu yi da mu inda muke da gaskiya ya fi muna. Shaguna mu gaba da ya rushe inda muke kwanciya an rushe.
To suna na Wasika Mare. Ube muke ba galu ba komi da mata da kananan yara ba iyaka. Ni ma yara na biyu ma ba lafiya yanzu haka.
I'm Pastor John James, the chairman of the business premises. The lands for years we know had been legally owned by late chief Paul Kwai.
Wannan wani Pastor John kenan yana cewa ne ni dan kasuwa ne a wannan wuri na Trailer Park kuma waɗannan wurare da aka rusa wani abin takaici ne kuma waɗannan wuraren ana cewa na kamfanin Napcon ne ba gaskiya bane. Wannan wurin da ya mallakar wani chief ne da ya riga mu gidan gaskiya bayan cutar allobar corona karo na uku da ta sake bulla. Mutanen sun bayyana cewa ba su da kwanciyar hankali na iya daukar wani mataki da hukumomi ke faɗi na cewa a dauka game da cutar ta coronavirus.
Ni san tun hausawan yankin Eleme wani zuwa makaci ta corona mace da yanzu mu zina ka ruwa ke sauka yanzu na kamar da bakin kwarya kuma wannan masallaci shine dakin yanzu ma yana barazana ma rushe masallacin musiba da muke cikin ta ma yanzu ta ma yanzu ce ta corona. Yanzu muna da mutane sama da 15 a asibiti muna da mata wajen 4 ga sanan sun hal.
Sunana Usman Haruna. Halin da muke cike hali ne na kaskanci. An dunkule mu a waje guda muna neman hukuma su kawo mana doki na gaggawa. Muna ji a labarai yadda wasu ainihin ma'aikatu suke kokarin kiyaye kansu daga maganan corona din nan nau'i na uku.
Musa Obarilo Martin Olu shine shugaban karamar hukumar Eleme dake jihar Rivers yace
water pass from Eleme for security reasons based on intelligent information that they have gathered so far.
Yace ina ganin a iya sani na abin da ya faru a karamar hukumar LMA shine bayan samun bayanai na sirri kan harkokin tsaro a jihar Taribas da muka tattara dalilin da ya sa muka dauki wannan mataki kenan na rushe-rushe a sassa daban-daban na karamar hukumar ta LMA kuma gine-ginen a aiwatar da su ba akan ka'ida ba muna sanar da cewa mutane da dama suna gudanar da harkokin su na yau da kullun a trailer park a karamar hukumar ta LMA kuma mun duba amfani da aka san hakan bisa ga haka bayan gudanar da wasu taruka daban-daban shi yasa muka dauki waɗannan matakai na rushe wuraren nan take sakamakon haka kuma muna zargin ana gudanar da miyagun ayyuka a sassa daban-daban na karamar hukumar musamman inda aka rusa kuma wannan shine mafita da ci gaban karamar hukumar ta LMA.
This is the way out for the benefit of the LMA local government.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
Al'ummar Jamhuriyar Niger na murnar Idin babban sallah da nuna gamsuwa ga yanda sojojin kasar ke tsayin dakar tsare rayuka da dukiyoyinsu. Daga birnin Kwanni, Haruna Maman Bako ya aika mana da rahoton.
Yanzu haka musulmi na ci gaba da rabon nama wa almajirai da masu bara da ƴan uwa makwabta da abokan arziki a ko'ina a fadin jamhuriyar Niger domin tallafa ma marasa ƙarfi da ba su samu damar gudanar da layya ba don su ma su muri sallar yankan raguna. Na tuntubi ɗaya daga cikin magidanta domin jin ko a wane yanayi ne suka gudanar da sallar ta bana ta la'akari da halin da ƙasashenmu ke fama da shi na matsalolin tsaro.
Muhammadu Sanusi Alhaji Musa, sallah Allah ya sa ta iske mutane da lahiya burodu kawo da Allah ya su kuma bancin hakanan da harkoki su ya taya kuma kawo da Allah ya su su tahi ba zai rasa matsaloli kaɗan-kaɗan ga al'umma koyoshi to amma dai abin shiya da dama saboda in al'umma su ya da matsala su ya kukawa da yawa in kuma ba matsala abu shiya don dama-dama duk abin da mutane ka waɗi ka ji shi da sassaci to alhamdulillah abu shiya da sassaci sallar bana tunda dai Allah ya sa mun samu mun yi ta cikin lahiya cikin kwanciyar hankali kuma sashen tsaro Allah da iko ne Allah ya tsare mu wanda a kawakirkin tsaron nan Allah ya ba su iko sun tsare mu sabanin wasu kasashen makwabta rigingimun da muka ji nan da Niger Allah ya sa abin yayi sauki Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa kuma mu ma mu taimaka musu da addu'o'i da yawa domin aikin suna aikin muna mu yi addu'a su kuma dahilin daga su dage Allah shi karfafa su shi ba su ikon kare ƙasa gabaki dai
da ya cewa sallah ta wuce kuma ta bar wawa da bashi kasancewa an kammala hawan Idin a ranar jiya kuma ana rabon nama a ranar yau waɗansu magidanta sun bayyana min ko a cikin irin wani yanayi ne sallar ta bana ta yankan raguna ta same su.
Sai mu ce alhamdulillah sallah saboda ta same mu cikin ni'imar lahiya kuma gurgudu da abin da an kasa bai an gurgudu alhamdulillah saboda gashi dai mun zo mun halarci masallaci da an yi sallah mun zo uwar abin da an kasa ba wani ato a ci abinci a hiddu a raguna a yanka gashi na ana yanke-yanke ana shawa ko ina kowa cikin murna babu wallahi kowa roƙon dan uwa ta gafara ana tabarka barka da sallah alhamdulillah kamar an kasa babu mun tsara ko guda alhamdulillah
gaskiya sallah ya iske mu cikin irin yanayin da an muka saba yake saba iske mu babu wahala kowa dai ya samu gurgudu abin da ya kamata yayi yayi mai yalle sutura an samu rago an yanke ai shekare ne godiya muke kawai an gode mu Allah
ku ce alhamdulillah da Allah ya guda muna wannan babbar rana rana ta ta horin ciki muna murna sosai sallah alhamdulillah lahi almuta aske mutun koshin lahiya kuma gurgoro dai duk wanda adda dan karamin halin shi ya samu dai insha Allah ya samu da anin yankewa daidai karhin shi alhamdulillah tunda bana abin Allah ya kawo mana sauki kwarai kwarai Allah ya kawo mana sauki bisa she dai duk mai dan karamin halin shi dai insha Allah bar sa abin da zai yi sai mu ce ma Allah mun gode
musulmi dai na ci gaba da yawatawa domin neman gafara da taya juna murna ganin shekara ta zagaye ulami lafiya tare da fatan Allah ya maimaita muna Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Tokar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Masana lamarin tsaro da dukiyoyi sun bayyana wasu dabaru da suka ce za su iya kawo maslahar kawo ƙarshen kalubalen tsaro wanda ya zo ne a lokacin da lamarin rashin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikra.
Hararen ƴan bindiga da sace mutane don neman kudin fansa dai sun mamaye wasu sassan arewacin Najeriya. Har ma wasu na ganin hauhawar matsalar dai tana nuna abin ya sha karfin gwamnatin kasar ne baki daya. Sai dai kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce lokaci ne yayi da wajibi gwamnatin tarayyar Najeriya da sauran gwamnatoci su sauya sabon salon samar da zaman lafiya ga al'ummar su. Inji mai magana da yawun kungiyar Dr. Hakim Baba Ahmad.
Shugaban kasa ya nemi waɗanda suka san wannan abin da ke faruwa ya zauna da su. Masu bashi shawara sun gasa idan kaga wuta na ci fitowa zaka yi da bokitar ruwa da kai da jama'a ku kashe. Ba tsaya kawai ana tambaya ba. Kullum a ce ai wutan in Allah ya dago ba za ta mutu. Ainihin mun ji labari ana kokari. Wannan ba shugabanci bane. Rashin tsaro a Najeriya ya kai dole yanzu a fito da kowa da kowa, da gwamnoni da sarakuna da jama'a da kuma mutanen kirki wanda suna gani za su iya ba da gudunmawa a tara su. Amma wannan shirin da ake yi kawai an sa ido ba mafita bane.
Ita kuwa kungiyar kristocin Najeriya Kanarashin Jihar Kaduna cewa take ba za a samu nasarar magance matsalar tsaro ba har sai gwamnati ta gane cewa aikin ba nata ita kadai ba. Rabaran John Joseph Hayab shine shugaban kungiyar Reshen Jihar Kaduna.
Idan zamu magance wannan abu dole ne gwamnatin mu da jami'an mu a Jihar Kaduna su kaskantar da kansu su yadda wannan aiki ba su kadai za su iya shi ba sai sun yi tare da jama'a. Akwai wani karin magana a yaren mu da yake ce baka san sandan da ke iya kashe maye ba. To duk wanda ma kake gamba ya son ka yana iya taimake ka ka kashe maye nan da yake a gabaci. Amma tunda mutanen sun ga sun gane da cewa gwamnati ta bambanta kanta da jama'a, gwamnati ma tana zagin jama'a ne maimakon ta gane da cewa jama'a suna jin zafi ne suke kuka. Da gwamnati za ta juye ne ta fuskance su ba zagin jama'a ba wallahi wadannan masu tada nan za su daina tada.
Sai dai shi masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsa cewa yake akwai matakai daban-daban da ya kamata mahukunta su dauka kafin samun nasarar kawo karshen matsalar tsaron da ake gani a Najeriya baki daya.
Abu na farko gwamnatin kasa da gwamnatin jihohi da gwamnatocin kananan hukumomi waɗanda za ka iya cewa ma tamkar ba su a sake tsari na yin haɗaka tsakanin hukumomin gwamnatin ya zama ana yin aiki tare kuma ana da manufa iri ɗaya. Abu na biyu gwamnoninmu su tashi tsaye su farka su haɗa kansu da kuma wato tabbatar da cewa sun fito da manufa ta bai ɗaya. Abu na uku a canza salon yanayin jami'an tsaro da ake ɗauka a dubi waɗanda suke masu kishi wanda suke son aikin. Sannan abu na hudu dole ne hukumomin su tashi a yi bincike kuma a ɗauki mataki na ba sani ba sabo waɗanda suka aka ce an bayar da kuɗaɗe don sayan makamai da sauransu sun yi ɓatan dabo an rasa inda suke. To a fito da su a kai su gaban kuliyaman ta sabo a yi musu abin da ya kamata in ma kashe su ya kamata a yi domin ya zama an yi abin da ake cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro.
Duk da ganin gazawar gwamnatin da wasu ke yi dai jami'an gwamnati na cewa gwamnatin na kokari matuƙa wajen shawo kan matsalar tsaro. Amma fa ita ma gwamnatin na cewa dole ne sai jama'a sun ba da gudunmawa wajen fallasa masu kawo matsalolin tsaron a ƙasar baki ɗaya. Isa Loli Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Gaishe ka na Ikra da miliyoyin masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka sau hudu a wuni.
Zauren VOA ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kamar kullun dai sunana Aisha Mu'azu. Wannan shine mako na uku da muka fara tattaunawa a game da siyasar mata a kasar Hausa da kalubalolin da suka dabaibayeta, amma sai dai kuma a yau tattaunawar bata kasance yadda aka saba ba. Mun karbi bakoncin Hajiya Halima Hassan Tukur, tsohuwar yar majalisar wakilan Najeriya a jamhuriya ta 6-7, kuma mai baiwa mataimakin kakakin majalisar tarayyar Najeriya shawara akan al'amuran da suka shafi mata da yara. Ayi sauraro lafiya.
Ta hukuma nafci na ga tana ta kokarinta don ta hana ma yara ƙanana ga da ake kai gidaje wanke-wanke ana kai su zuwa mutunci ne na ɗaya mace. Kuma na ga suna nan suna ta kokarin su hana don abun ya ragu ba kaman da ba. Sai dai ƙara ilmantar da uwaye ya kamata a yi ta yi a fatakar da su don su sani.
Ki magana talauci wanda lallai talauci ya yi wa waɗansu katutu sosai a rayuwarsu. Za ka samu wasu iyalan ma ba za a iya cin komai ba face sai yara sun fita talla. Kamar yara mata masu talla. Ta yaya za a kare rayuwar ita ɗiyar ta yi karatu domin gaba ya kwaye baya yau?
Ai kake ga mungun abu kamar talla. Tallan nan mungun abu ne. Maganar talauci da muka yi don uwayen ba su da sana'a kuma suna dubin ba su da kuɗi ne za su ci da su. To da ki ɗora ma ɗiyarki talla, ke ki buɗe garkan gidanki ki aje teburi ki sai da kayan ya fi miki mutunci, fi miki daraja. Saboda bala'i ne za a koya ma ɗiyarki ko da za a sa ɗiyarki ciki. Duk kuɗin da ta samu sai ya ƙare cikin bidan hayyacinta. Ni ba ni goyon baya don ana talauci a ce azama ɗiya mace talla. Don haka nan ita uwa mace ta yi ƙoƙari ta samu sana'a da za ta yi a cikin gida yanda kowa zai sani tana yi a zo a sai. Ko ki fito gaban gida ki kawo tebur duka za a sayar. Ko ma kawo tebur ɗiya ta zauna a gaban gida kina ganin abinki ya fi miki. In ma ƙosai ne za ki toya a toya shi a gaban gidanki ɗiyarki tana nan. In ma tallan zani ne ki buɗe ɗan shago a gaban gidanki ki sa kwano falle biyu ki buga ɗiyar ta zauna a ciki. Ina ganin ya fi mana mutunci ya fi mana daraja. Amma a ɗauka a kai ga dai wahalar rana ga wahalar ta gaji ta dawo daga makaranta. To gobe kuma ta koma makaranta a gaji me take barkata ba ta iya yin komai. Bata iya karatu. Don haka nan uwaye ku duba ku gani ku yi ma ɗiyar nan adalci. Hakkin iya akwai su ga uwaye, akwai hakkin iya kuma ga uwaye. Kamar yadda ba da shawara in kina talla kike shiga angonku kika faɗi kowa ya sani za a zo a sai. To ba dole ne su mu aza musu kaya a kai ba. Zubar da mutunci ne.
Barin ma yanzu ga zamanin social media inda za ka iya ɗorawa kana tallata irin hajojinka. Har yanzu dai a kan rayuwar ‘ya’ya mata. Da dama za ki ga wani yana da basira, yana da baiwar da Allah ya mishi, yana da fikira na kirkiro wani wata sana'a ko wani aikin hannu sai dai kuma ba shi da abun da zai yi da shi. Kina gani idan aka samu wani tsari ta yadda za a je a samar wa mutane bashi inda ba kuɗin ruwa ko kuma abun da za a dora a kai bashi da yawa, kina gani hakan zai taimaka? Kuma idan hakan zai taimaka ta yaya za a iya samu irin waɗannan tsarin da mutum zai iya samun kuɗi ya dan fara abun da yake bukata ya yi?
Kina gani kwanan na gwamnati ta fidda wani hanya na samun bashi zuwa ga mata na mata ba ma har samarin an fi suwa. In suka je suka tuntubi hukuman da take ba da wannan abu za su samu. Saboda a dauri za a ce sai kin kawo abin da ake ce majingina kamar a baki kuɗi kuma za a sa miki ruwa. To yanzu ba ruwa kuma ba jingina. Abin da ya rage ita hukuma nan da take ba da wannan abun na mata ta fito cikin radio da television ta yi waye ma mata da kai ta faɗa musu ga sansanin da za su je su anshi wannan abun. Kuma in an ce kuɗi ana ba da miliyan biyar misali ba kowace mace ne za ta iya ansan miliyan biyar ba. Za ki dubi iyakan kiman sana'anki ki anshi iyakan kuɗin da za ki iya aiki da shi. Yanzu misali mace mai yin ƙosai ta je ta anshi miliyan biyar ba ta da bukata miliyan biyar. Abin da take bukata kuɗin icenta 5,000, kuɗin mudun wakenta ta sai wakenta mudu 10, ta sai man gyaɗan ta kwalba 10, ta sai albasanta sai gishirinta. Duka-duka in kika duba kuɗin nan ko 100,000 bai kai ba. To amma mutanen mu sai a sa dogon guri a je magana babban kuɗi a durmi ya can yanarki kuma ba abu ba karami buki sana'an ba buki abin da ya dace ba. Mu dai abin da muke kira waɗannan sansanin da aka ce an buɗe na samun kuɗi da za a ba mata su yi sana'a, mata su yi makansu adalci su biɗi wuri su yi tambaya. An ce mai tambaya baya bata. Kuma ki yi ma kanki adalci ki anshi iyakan daidan gwargwadon sana'anki ki yi saboda ki amfanar da ke da ɗiyanki kar kare ma kanku talauci. Ta gwamnati ta rigaya ta buɗe waɗannan abu kuma ana na'ayi ana yi hayya. su ba wai an bari ba.
To Hajiya, wannan bangare da ake matsala kasancewa arewacin Najeriya an yi sama da shekaru 10 ana fama da matsalar tsaro ya haifar da mata ba mazaje ga ƴaƴa ga su ba uba. Su ma za su iya cin gajiyar kamar irin wannan shiri na karban bashi.
Su ma ƴan Najeriya ne, kadarori ne yake su da aka hitar da su a cikin al'umma su inda suke. Su ma a inda suke yanzu nan ne wurin zaman su. Za su ansa kuma za su biya gwamnati kuɗin su kuma dadin abin yanzu kika ansa ba cewa za a yi bayan shekara guda yanzu ki biya ba. Akwai shekaru da aka diba mai tsawo wanda in dai ki ma kanki adalci kike sana'an nan to zaki biya su. So ko ai gudun hijira kike kowa gudun hijira kike ba in dai ai Najeriya kike to kina da kaso a ciki. Suna iya su yi kungiyan su ta sama inda aka bude wannan abun su ansa hawaye su kuma hada kai suna mai da kuɗin nan a banki har inda suka gama.
Hajji, a matsayin ki na uwa mace ya shugaba, ko zaki yi magana da mata shawara yadda za ta kare mutuncinta da kuma idan akwai abubuwa da ya kamata wasu hukumomi su yi, me ya kamata a yi domin ganin cewa rayuwar ya mace ya inganta? Domin idan ka lura da yanayin yadda abubuwa suke tafi a cikin al'ummar mu, sai ka ga tun fil azal Allah ya riga ya dora namiji kan mace, amma duk da haka su ma mata suna da rawar gani da za su iya takawa.
An ce hannu ɗaya bai ɗaukan ɗaki, shi mai gida yana fama yana fafutuka yana kawowa a ci. To akwai lilori na yau da kullum na zamani, to ki yi kokari ki samu sana'a ko yaya yake ki yi kai ki zauna haka nan. Ita ɗiya mace da ba ta sana'a gaskiya ba ta kyauta ma rayuwarta ba, saboda dai ko mijinki na baki kina son dai a ce ko da yaushe ke ma kin yi kaman kanki, shi baki zai yi, amma kuma za ki ga wannan abun bai ishe ki ba. Amma in ya baki in kina da hannunki ba bacin rai, za ki yi godiya ne kuma ki tafiya da al'amarinki. Haka yasa ko da yaushe nake cewa ita ɗiya mace da akwai abubuwa da yawa za ki iya sarrafawa a cikin inda kike, kuma za a sai in garin Allah ya waye yara za su tashi zuwa bai dan kosai. In kika yi kosan ki na mudu ɗaya kika sayar za ki samu dan kuɗin magi, za ki samu kuɗin wani abun ki. In kika tashi ma in masa ne za ki iya yi, in fanke ne ma za ki, kuma kwaruru ne za ki dafa ki sa masa yanzu dan kabeji da dan albasa duka za ki iya yi. A'a, in kin lura kin ga mutanen anguwanku masu son cin daɗi ne za ki yanka sayan kajin ki hudu biyar kina yankawa ana soyawa a cikin gida, ko kuma kin waye gari kin ga romwan kan sa ne mata suke kwadai a sha da rana, za ki sai kansa ko da rabin kansa ne ko da kwatan rabin kansa ne sai a yanka miki sai ki romuwa kina tallata ma anguwanku, za ki gani kowa zai kawo kwano ana sa masa, kuma za ki anshi kobo kobon su da tarotoron su, in kika hada zai zo miki babban kuɗi. To duk da kika tashi wani hidima kika ce wa mai gida ya baki, duk abin da mai gida ya baki ba za ki rena ba, kuma za ki ji bakin ciki ba, dalili saboda kina da wannan sana'an da kika aje gefe, za ki hada ki dora ki yi bukatun ki cikin jin daɗi. Amma ita ko ɗiya mace wadda ba ta sana'a ba ta komi ta dogara ga ɗa namijin ga shine ya ci da gida, shine ya yi ma yara makaranta, shine musu sutura, ke ma a yi miki kowa a yi masa. Ba mu ce ga addinin mu da yace an dora aure da ci da sha yace ya doka, ba mu ce ba gaskiya bane, gaskiya ne. To amma ke ma kina da wani abu na rayuwanki wanda kike son ki yi, to a irin wannan macen da ba ta sana'a duk abin da ya bata gidan duniya ba ta ganin kyawun shi, ba ta ji daɗin shi, sai ta ga ya Allah shi ya walakanta ta ya bata kaza. Ita wadda ba ta sana'a kullum ba ta cikin godiya, ba ta cikin farin ciki. Wadda ka sana'a ko ta ruwa ya dauko ya bata, wallahi dora za ta yi kuma ta munna kuma ta yi farin ciki, kuma sai ki ga ayin sai kyawun zama. Wadda ba ta sana'a kullum cikin fada cikin yaji, yawa cikin fada cikin yaji, kuma in ta tafi gida ba za ta fadi wa maganan kuɗi ne ba, za ta a walakanta ta yake yi. In kuma ba a samu uwaye masu lura ba sai su dauka su ce yana walakanta musu diya, kin ga rishin zama ya zo nan ku a zuciyanta kuɗi ne aka bata, kuma lalura take son ta yi ta kuɗi bai ishe ta ba. To haka za mu zauna a rayuwa? Ai an ce ko kana da kyau ka kara da wanka, ko ma ya tafi tafiya za ta wani ba matsala, yace a to yanzu ya za mu kiyace a tafi sai ka dawo ba matsala. Mace mai hazaka kenan. A ita ko wacce za ta tsaya ne ba ka fita yo gidan ga yo sai ka bani kaza, yo in baka bani ba, dama tana da kushin shekaran jiya da jiya, to duk a tattara a guma masa. Don Allah da annabi mata ina roƙonku, saboda Allah ku je uwayen diya ne, ku ba ma za ku zauna ne ku ce sai abin da aka kawo muku ba, duk hazaka ne kuka yi shi diyan ku za su gani, da diyan ku mata da diyan ku maza shi za su gani, su ma su tattara su azabi su gare shi fitai. Ko mu da muke nan zo na bariki ba aiki guda muke yi ba, muna aiki na gonatin, mun koma gida muna noma, mun koma gida muna sana'a, mun koma mun bude gidajen dinki haka nan. Kuma kake tsammani ita sana'a sai kina da miliyan? In nan inda nake so in ja hankalin mata, duk mace ce kike sana'a sai ce ni ban da kuɗi ni talaka ne, ba haka sana'a take ba. Da karami ake fara ta zama babba, an ce mai karami shi adda babba.
Mai sauraro, iya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a kasance da mu idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe domin jin wani sabon shirin. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakuwar tamu Honorable Hajiya Halima Hassan Tukur sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muli lafiya.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke mana fatan kasancewa cikin koshin lafiya wassalamu alaikum.